أو
Thank you.
Thank you. التي حدثنا عن أيدي عبد ليتي يلتي لو كان حبك صادقا لأما أجر إن المحب لمن يحب مطيب دا أشيك التي كيف تصمد بان الله تو دا من ذكنا بيش يجد من دول تكيسو تقب ليتي كيه كيبا حتى بني wanda babu da bala'i sama da shi ba sai ya wulaka shigo shi da sama da shi ko ba ana haka ba me ya kawo saboda tsananin soyayya to tsananin soyayyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ga ya kai ka ga duk abin da manzon Allah yake sai ka daga cuta sai ka bi wannan abu ka zama cikin ushaku kenan amma ba haka ba ba ruwan Allah da cewa kana son ainihin manzon Allah yace kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah sai ke to ku biyo ni niman zan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to in kuka bi ni wannan sai Allah yake menene yuhibbukumullahu Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai gafarta muku dhunubanku duk banda aka ce kai Allah na san ka ai shikenan komai ya kare ka san ba za ka cuta ba ke to kaida kwaya daya ce kawai ibnu kathir a cikin tafsirin yace duk wanda yace mana yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ga yana bin sunnar manzon Allah shikenan amma kana yi wa manzon Allah raddi kana wa sunnar shi karan tsaye ana fada da kai saboda sunnar manzon Allah kana kaurace wa sunnar manzon Allah kana gaba da wasu kana kin bin sallah saboda ana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a goshinka ka je dan wanzan ya tsaga ka ahlus sunna Allah ba zai karbi wannan sunan naka ba ina fata an gane to mun ga saboda tsananin kaunar manzon Allah manzon Allah yace aya ta sauka ayi sadaka ayi sadaka yace sai mu tafi kasuwa kunna nuhamilu ala zuhurina sai mu je mu rinka dako a bayan mu faja'a rajulun fatasaddaqa bi shay'in katir sai wani mutum yazo da dukiya mai yawa sai ya bayar da sadaka faqalu sai munafikai suka ce mura'in ai wannan riya ne kawai wani abu ne ai ya ba dar riya ne kawai ba dan Allah yayi ba waja'a rajulun akharu sai wani mutumin kuma yazo fata saddaka bi sa'in sai sadaka da sa'i guda mudun nabi hudu kenan ko irin wanda ake bawa zakafi da kai sai kawo faqalu sai munafikai suka ce inna allaha la ghaniyun an sa'i hadha haba Allah ya fi karfin sa'in wannan me za ya ji wannan kuma kai munafikai ba yadda ba da zaka kafaran da musu rai wannan ya kawo da yawa kun ce ba dan Allah ba to da wannan ya kawo sai ku ce a wannan excellent wannan dan Allah yayi sai kuma suka ce haba me Allah zai da wannan sa'i guda rasa abin da zaka bayar sai ta fi hudu فنزلت في آية تسوكا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين وطن دا سكي زنتي سكي قلما سكي نون وطن دا سكي ينتطوعين صدقا فكان انسد الله دا جتم مؤمني وطن نمتاني الله يجي والذين لا يجدون إلا جهودهم كما سو وطن دا سكي باية صدقا ننتم فبا أبن دا سكي إيا باية واتسامو سي أبن دا إيا كفو فرن سكو شيني سكاو أما كما ألينا مسلم na farko alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat munafikai da suke zindan mu'mine masu bayar da sadaka azaba ta tabbata gare su walladina la yajiduna illa juhudahum su wadannan da ake zinde din nan su ne fa wadanda ba abinda suka iya suka samu sai kokarin su kenan kuma arena musu to mahallin shahid anan shine mujahada sun yi iya kokarin su sun kawo amma arena shi yasa aka ce duniya da wuyar zama in kai kirkin baka tsira ban kai rashin kirki baka tsira duk yadda kai ba yadda zakai sai an yi surutu akan ka shi yasa duk sanda ka fahimci haka ko to ka dauki kaida qur'aniya kwaya daya da Allah yake cewa fasda bima tu umar wa a'rid anil mushrikina ko jahilina ko anil jahilina ka sa gaba ka tafi ka bi inda aka umarce ka ka kauda kai game da abin da jahilai wawaye suke yi Allah yake inna ka fainakal mustahzi'in mun isa mu dafe maka masu izgilanci ka ci gaba da harkokin ka kawai ina fata an gane Allah ya shiryar da mu suratul tauba aya ta 79 muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ruwaito wannan yace hadha lafzul bukhari wannan lafazi na bukhari ne wa nuhamidu zai bayyana yadda wasalin kun san asalin abin da ya faru asalin waɗannan littattafai asali Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Matani da duk mu waɗannan duk zamanin da ba a wasali saboda malaman koda ba Laraba bane sun kware da Arabiya kafin su bata ma'anar zati wahala to daga baya aka dawo aka wasalce to da aka zo wasalin nan wannan malami sai yace ni da malami na ya tashi karantar da ni karma kaza kaza yace wannan kuma yace ni kuma kaza malami na yace to shine yake da an ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ko mun fahimta to shine yake cewa yadda wasalin wannan zai zama shine nuhamilu
bidammin nuni ayi wa nun guda bamma a ce nuhamilu ai yahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujra wato daya daga cikin mu zai je yayi dako da bayan shi bil ujra da lada wa yatasaddaqu biha yazo ya kawo sadaka can mun ga tare inda yace bidammin nuni wa bil ha'il muhmala ko ayi wa nunin bamma sannan ga ha al-muhmala mara duku haka dai kenan ko ko ha karami السابع عشر حديثي نقوم شابكو اولا بابي عن سعيد بن عبد العزيز دغ سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد دغ ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني يا كربو دغ ابي ادريس الخولاني اي دغ تكن منيمن مالمين من اهل السنه غا صوران الله غا تقوا غا دين سنه غا لدبي وحديث منزل الله صلى الله عليه وسلم za mu ji saboda girmama hadisin manzo Allah in yazo ya gama karatun wannan hadisi ko yana zaune akan kujera sai ya sako sai ya tsuguna saboda girmama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama duk ɗan tabakan su Imam Malik ne ɗan tabakan su Imam Malik ba a taba samun mutane masu girmama hadisin manzo Allah irin su ba an gane ko in aka ce wannan hadisi ne to ai shikenan kawai ba wasa ne dan haka dukkan littattafai da aka rubuta wajen na dubba na malaman hadisi sai kaga irin su Imam Malik irin su waɗannan Abu Idris al-Khawlani sai kaga ana yawan kawo maganganun su in ka dauki Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri al-Andalusi zaka ga cikakken bayani dangane da zaka ga irin yadda Imam Malik ke girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka dauki al-Jami' na al-Imam al-Khatib li adabi Sheikh wa akhlaqi rawi da makarantar su in ka dauka zaka ga irin yadda Imam Malik yake bada fatawa yaya za a yi zaman karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ka dauki littafin ashifa duk zaka ga yadda ake ladabi to irin waɗannan su Abu Idris al-Khawlani suna daga cikin manya-manyan malamai na sunna masu girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya karbo wannan hadisi an Abi Zarr daga Abi Zarr Abu Zarr aka ce abinda yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai su zuwa sa mishi Abu Zarr Zarr tururuwa azzarru tururuwa yana da matukar ayawai nazari akan abubuwa sai ya dauko waina sai ya dauke ta sai ya saka ta a cike ne da ya saka ta a cike ne ta bashi misalin gram kaza nauyi kaza sai ya sauke wainan nan sai ya aje ta sai ya kawo kwari haka tururuwa sai ya dora ta kan wainan suka ci wainan suka ci suka ci suka ci an gane ko da suka ci suna cikin ci sai ya dauke wainan suna kai sai aza akan skelin sai ga skelin bai canza ba daga gram din da ya bayar a farko sai ce kaga bambancin skelin lahira da na duniya in na lahira ne sai an samu bambanci tunda yanzu da an dora ya bada gram 2 misali yanzu to ai da kwari akai ya kamata ya bada gram 2 ko da rabi ko da wani abu amma skelin duniya bai bambanta ba amma yake na lahira sai ya bambanta shine wa in kana miskala zarratin ko min habbatin ne ko a tainabi daidai da kwayar zarra Allah ba zai zalunci mutane ba sai an auna maka shi skelin lahira kenan baya ragewa ko misalin zarratin sa'annan kuma wanda ka gani ranar alkiyama an aje skeli za a yi mishi awo wannan mutum ya shiga uku shi sa Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wannan mu'minai kenan ranar alkiyama aljanna ita ce masaukin su kai tsaye amma su kafirai da sauran fasikai sai Allah yake wa la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ko sikeli ma ba za a aje wa kafiri ba dama yana zuwa ina zai tafi wuta zai wuce to duk wanda kaga ane mishi hisabi daya ba ko a nan duniya ka aje mutum kace sai ka aik sai ka bincika ayyukan da yake baki daya da wayaye haifa sai dai a daukau da kai to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun ya gama tahiyya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya roki Allah waɗannan addu'o'i guda hudu Allah ya tsare shi daga azabar jahannama da azabar kabari da fitinar dajjal da fitinar sauransu na jahannama sai kuma ya rinka Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki Allah kai min rangwame wajen hisabi ma'ana duk wanda aka yi mishi rangwame shikenan aka ce rangwame din nan shine sai Allah ya kira ka sai ya ce kai kaza kai kaza amma je ka an ya taimaka kuma ka ce za a bi ka diddiki sai ka kade Allah ya kiyaye to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana roƙon Allah ko ya mishi hisabi mai sauki to yaya kuma mu wa nahnu min badi aula to Abu Dharr sunan shi Jundub ibn Junadata, Jundub dan Junadata radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, ya karbo wannan hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi, fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, manzon Allah ya ruwaito wannan hadisi daga cikin abubuwan da yake ruwaitowa daga Allah mai albarka da daukaka, ma'ana hadisul qudsi kenan. Mai shayin bayani game da hadisul qudsi, ko manzon Allah ya mafarki, ko kuma ainihin Allah ya rinka magana da shi ta tunanin shi, ko kuma makamantan haka dai, to shine hadisul qudsi yake faruwa. Amma shi ba wahayi bane yake zuwa ta hanyar malaika Jibril, kuma bambancin su da Qur'ani, shi ba a cewa za a tashi sallah a karanta shi, amma Qur'ani in ka tashi sallah sai ka karanta shi. An gane ko? Mun shayin bayani dangane da bambance-bambancen. Annahu qala, annabi yace lallai Allah mai albarka da daukaka yace, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, ya ku bayina, lallai ni Allah ubangiji mai albarka da daukaka, ni kaina na haramta wa kaina zalunci, ma'ana shi kanshi Allah da yake da ikon yayi duk abin da yake so, wala yaqafu ukubaha, shi kanshi zalunci gare shi haramun ne. Dan haka da an busa kaho ranar alkiyama an ta fiya ce la zulmal yawm, yau ba zalunci, kowa ya kwantar da hankalin shi, inna Allah sari'ul hisab, dama anan duniya an cuce zaka ce Allah ya isa, to ranar alkiyama kuma Allah ya ce yau ba zalunci, sannan kuma za a yi gaggawa a yi maka hisabi, in zalunci aka akai an ce ba zalunci, hankalin kai kwanta, ta iya aka ce to ai kuma za a tade kafin haƙi na, sai Allah ya ce inna Allah sari'ul hisab, akwai gaggawar hisabi wurin Allah, in za a yi ba kowa haƙin shi, sari'un fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wasu aljanna wasu kuma wuta, Allah ya tsare mu. To shine Allah yake cewa waja'altuhu bainakum muharraman, kuma na saka zalunci ya zama haramun a tsakaninku, fala tazalamu ko fala tazalamu, kar ku yi zalunci, ni haram ne gare ni in yi zalunci, kuma haram ne gare ku ku yi zalunci, don haka kar ku yi zalunci, don duk sanda zalunci ya shigo rayuwa jama'a, wallahi tallahi sai an sha wahala, har jariri sai ya sha wahala a rayuwar shi. Mu dubi da yanzu yadda yake rayuwar ta zama, akwai wadata, akwai arziki, Allah ba zai halicci mutum dubu ya bayar da arzikin mutum biyar ba fa, arzikin mutum dubu din nan zai bayar ko fiye da haka fa, amma ya aka wasu ke kwana a titi, ya ake yi wasu suke kwana da yunwa, ya ake kaza ya ake kaza, to mutum ɗaya ya haye haƙƙin mutum 30, mutum ɗaya ya hau haƙƙin mutum 30, don Allah yaya za a yi waɗannan sauran mutum 30 ba za su wahala ba. Duk sanda mai gida yayo ce fa ne, ya kawo duk abin da ake bukata ya kawo, sai uwar gida sai take ainihin yin wannan girki, don Allah waye mugunta, mai gida bai yi zalunci ba, waye mugunta, uwar gida da take dafa, an aka kwana da yunwa za a je a kai karan mai gida, to idan uwar gida dan yarda ta ce ba za a kai karanta ba ko, to haka kowa Allah ya halicce shi kuma ya kaddara mishi arzikin da zai rayu baki daya tun kana cikin mahaifiyarka, amma an aka saka zalunci a rayuwa shikenan. Sa'an da tsanani yayi wa sahabbai yawa a Makka, da annabi ya tashi sai ya ce ku yi hijira zuwa kasar Habasha, fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahadun, akwai sarki a wannan kasa, ko da ba musulmi bane amma baya yadda a zalunci kowa, sai suka tafi can, ma'ana Najashi tun bai musulunta ba bai yadda a zalunci, to balle kuma da ya musulunta, to a ce dukkanin shugabanni za su lazimci haka, kowanne shugaba a gidan shi annabi yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sai yace fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, har aka kai kai kanka mai gida, uwar gida, yaran gida, shugaba, liman, kowa an bashi amana, kuma kowa za a tambaye shi a ranar alkiyama. Tun haka zalunci din nan duk sanda aka saka shi sai kaga kowa yana wahala, su azzaliman su wahala, su waɗanda ake zalunta su wahala, saboda Allah da kanshi ya haramta zalunci, kuma yake kada a yi, kuma yake ya haramta mana amma ake yi, to yaya kike ganin rayuwa za ta tafi? Allah ya kiyaye. Allah yace ya ibadi ya ku bayina, kullukum dhallun, dukkanku ba akan hanya kuke ba, dukkanku kun bace, kowanne batacce ne, illa man hadaituhu, sai wanda na shiryar da shi, Allah ka shiryar da mu don kudura da irada, fastahaduni, saboda haka ku nemi shiriya ta ahadikum, ni kuma zan shiryar da ku, Allah ka shiryar da mu mun nema, ma'ana ka rinka tawali'u ga Allah duk yadda kaga kana ganin akan daidai kake, kar wala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun, karin ka roƙon Allah, Allah ya sa mu mutu akan siratal mustaqim. Da in ba haka ba ƙarshen ta sai ka kusa mutuwa, wuf shikenan. Sai da ka koma wata irin hanya sai yaya akai kuma ayi ayi da sai ka dawowa ba yadda za ka yi, tun haka Allah ya so. To shine Allah yake ku nemi shiryata, ni ko zan shiryar da ku, to Allah ka shiryar da mu. Ya ibadi, ya ku bayina, kullukum ja'i'un, baki ɗayan ku gaba ɗaya cikin yunwa kuke, kuna jin yunwa. Illa man at'amtuhu, sai wanda na ciyar da shi. Fastat'imuni, ku nemi in ciyar da ku. At'imkum, ni ko zan ciyar da ku din. Ma'ana duk abincin da kacin Allah bai saka albarka ba za ka koshi ba. Duk noman da kacin Allah bai saka albarka ba sai a zo kafin wani lokaci sai a nema sai a rasa, ba albarka gaba ɗaya. Ina fata an gane. Saboda haka bari mu roƙon Allah, Allahumma kshif annal juhda wal ju'a, Allah ka ɗauke mana wahala da kuma yunwa. Don abubuwa biyu a rayuwa su ne ginshiƙin rayuwa fa. Duk sanda aka janye ɗaya daga cikinsu sai an wahala, balle biyun su zama babu su gaba ɗaya. Allah yake li ilafi quraishi ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, sai yake falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Abubuwa biyu, abinci da zaman lafiya. Duk sanda babu abinci, duk irin zaman lafiyan da ake sai kaga kuma ana wahala. Duk irin wadata abinci kuma aka ce ana cikin fitina, ana cikin yaki, ana cikin tashin hankali, ba kwanciyar hankali, sai kaga cewa rayuwa bata dadi. To shi yasa Allah yake ainihin yi wa Larabawa alfahari da waɗannan abubuwa da ya musu, cewa tun da ya musu waɗannan abubuwa ga kwanciya hankali ga abinci, to don haka su zo su bautawa Allah wanda yake shine Ubangijin ɗakin Ka'aba. To ko matarka ta kai ka ƙara tana son a ci zarafinka, kalmar farko ta faɗa sai ga ana ta nemo ɗan hayan gida, in ta ce ba abinci yaya? Ko an ganta bulbul sai ba abinci, eh to ba alƙalin ya tsaya nazari da ke ce ba abinci, yaya ake gidaki haka jikin ki lafiya? Film ka ma'ana yunwa din nan kaga ashe tana ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya kafa hujja da ita. Ina fata an gane. To mu lura anan da kyau, Allah yake dukkan kuma yunwata ne, sai wanda na ciyar da shi, dan haka ku nemi in ciyar da ku. To Allah ka ciyar da mu. Ya ibadi, ya ku bayina, kullukum arin, dukkanin ku tsirara kuke. Illa man kasautuhu, sai wanda na saka mishi tufafi na suturce shi. Fastaksuni aksukum, ku nemi in sanya muku tufafi, ni kuma zan sanya muku tufafi. Wasu malamai suka ce wannan ma'anar shi zahiri ne, tufafi din nan da ka sa in Allah bai nufi za su suturce al'auranka ba, shikenan sai ka sa su ga su kiri-kiri da duhu, amma sai Allah ya bayyana al'auranka da su. Wasu kuma suka ce a'a, wannan hadisi ba wai za a ɗauke shi ainihin wato a zahirin shi bane. Ma'anar shi ranar alkiyama kowa zai tashi cikin tsiraici, kamar yadda wasu hadisi suka bayyana. To ku nemi Allah ya suturta muku ainihin da sutura ta zahiri, ko kuma Allah ya rufa muku asiri, sutura ta batini kenan, sai Allah ya rufa muku din. To ala ayi halin, ko sutura sarari ko tabo ya koma wace iri, muna roƙon Allah ya suturta mu duniya da lahira. Ya ibadi, ya ku bayina, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, dare da rana kuna cikin kuskure, ko yaushe laifi kuke yi, ko yaushe kuskure kuke yi. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an, kuma ni ina gafara zunubai baki daya. Fastaghfiruni, ku nemi gafara ta, aghfir lakum, zan gafarta muku. In ba Allah ba, babu mai wadata da yake irin wannan fa. Kana da abu kace a zo a nema, waye zai iya haka da wahala? Ya ibadi, ya ku bayina, kuma a cikin hadisi sahihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce baki ɗaya mu za mu zama bayin Allah, ba mu yin zunubi gaba ɗaya, sai Allah ya shafe mu, sai ya kawo wasu waɗanda in sun ainihin zunubi za su tuba. Ba wai zunubin ake nufi kai ba, a'a, ana son a nuna maka rahama Allah, shi Allah yana son a dawo a tuba a ce sai shi ɗin. Amma kuskure ne irin yadda wasu ke ɗauka cewa to yanzu tunda muna istighfari, to istighfarin mu me zai ci, wai dole sai su je su saba wa Allah, saboda istighfarin sai ya cinye wancan saban Allah. Wannan kuma su'ul fahimi kenan, tsuguwar fahimta. Allah ya kiyaye. Ya ibadi, ya ku bayina, innakum lam tablughu barri, ku din nan ba za ku isa ku cutar da ni ba. Fatadurruni, balle ku cutar da ni. Wa lan tablughu naf'i, kuma ba za ku iya amfanar da ni ba. Fatanfa'uni, balle haku amfana ta. Ba ku iya cutar da ni, ba ku iya amfanar da ni, ya ku bayi ko? Don haka ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, da a ce halittarku na farko tun daga kan Adamu kenan ko har zuwa na ƙarshe, ko kuma ibadu bayin Allah baki daya da mutane da aljanu da mala'iku baki daya, da na farko da na ƙarshe, wa insakum wa jinnakum, da mutane da aljanunku, kanu ala atika qalbi rajulin wahidin, da za a ce zuciyarsu baki ɗaya za ta zama irin zuciyar mutum ɗaya mafi tsoron Allah a cikinsu, ma za da zalika fi mulki shay'a, wannan ba zai ƙara mulki na komai ba. Da a ce misali baki ɗayanmu za mu dubo duk cikinmu ya fi kowa tsoron Allah, to a ce dukkanmu zuciyarmu sai ta zama irin wannan ta mai tsoron Allah baki ɗaya, to wannan ba zai ƙaru komai a mulkin Allah ba. Ma'ana ba abin da muke da shi wanda za mu ƙara Allah wani abu. Mun fahimci wannan ko? Ya ibadi, ya ku bayina, mun koma baya ko? Haka ne, law anna awwalakum wa akhirakum, da a ce na farkonku da na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, da aljanunku da mutanen cikinku da aljanu daga cikinku, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, za ku taru baki ɗaya zuciyarku ta zama irin zuciyar mutumin da yafi kowa fajirki da kangaranci da kama karya, ma na ƙasa zalika min mulki shay'a, wannan ba zai rage komai cikin mulki na ba. An gane ko? Idan da za mu dubi duk cikin halittar Allah waye ya fita waye, duk sai zuciyarmu Allah ya kiyaye ta zama irin wannan, wannan ba za mu rage Allah da komai ba. Amma kowane shugaba da za a yi mishi haka sai kun ga mulkin shi ya gushe, a ce baki ɗaya al'umma ƙasa guda ɗaya su haɗu su dubi wane ne fajirin cikinsu duk zuciyarsu ta zama irin shi, sai su tumɓuke shugaban ƙasar nan, da ko ba su tumɓuke ba shi ma sai ya gudun hijira. Ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, da a ce na farkonku da na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, da mutanen cikinku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahidin, da za su tsaya a fili guda a lokaci guda baki ɗaya da mutane da aljanu na farko da na ƙarshe, fa sa'aluni, su roƙe ni kowa ya faɗi abin da yake so, fa ataitu kulla insanin mas'alatahu, kowane mutum da aljan a bashi duk abin da ya roƙa, ma na ƙasa zalika mimma indi, ba abin da zai rage abin da na mallaka wanda ke wurina, illa kama yanqusul miqyatu idza udkhila al-bahr, idza udkhila al-bahra, sai dai kamar yadda yake allura za ta rage teku idan aka shigar da ita cikin teku, in aka saka allura a teku aka zaro ta, me ta rage? Komai. Wannan kaiwa matuƙa ne wajen buga misali na rabbul alamin. An fahimta ko? To haka duk ya za mu taru mu roƙi Allah baki, amma a ce yanzu duk al'ummar Najeriya kowa ya taru a kofar gidan shugaban ƙasa, kowa ya faɗi buƙatar shi, ai sai shugaban ƙasa ya ciyo bashi a ƙasar waje ko ba haka bane, sai ya ciyo bashi. Amma rabbul alamin ba abin da za a rage shi akan haka. Ina fata an gane. Shine sai yake cewa ya ibadi, ya ku bayina, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, duk ayyukan nan naku da kuka gani, to wasu ayyuka ne waɗanda ina nan ina kididdige su gare ku, duk abin da kuka yi ana nan ana rubutawa, thumma uwaffikum iyyaha, sannan a ranar alkiyama zan ainihin yi muku hisabi cikakke akan waɗannan ayyuka, faman wajada khairan falyahmadillah, duk wanda ya samu alheri a ranar alkiyama ya gode wa Allah, kai ya dagawa ya gode wa Allah, wa man wajada ghayra zalika, wanda ya samu sabanin haka, ma'ana wanda duk ya samu sharri, fala yalumanna illa nafsahu, kai ya zargi kowa sai ya zargi kanshi, domin Allah ba azzalimi bane. Mun fahimta ko? Amma Allah yana da falala, amma Allah ba azzalimi bane. In kaga ka shiga aljanna karka ce a dama ai wannan haba, amma ba mu shiga ba sai a fitar da kowa, ba ai wa Allah wannan. An gane ko? Ka dauka wannan falala, Allah ce dan ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in, rahamata ta ishi ko ina da ina kuma ta kai ga kowa. Idan kuwa ka ga kawai gari ka ganka a mummunan hali a ranar alkiyama, kakka zargi kowa ka zargi kanka, don Allah ba azzalimi bane, da ka kyautata da Allah ya kyautata maka, domin innallaha yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Kala Sa'id, sai shi Sa'id wanda ya ruwaito mana wannan hadisi shine Sa'id ibn Abdul Aziz kenan. An gane ko? Sai ce kana Abu Idris idza haddatha bi hadha al hadith, abu idris al-khawlani ya kasance ma'ana malamin shi kenan duk san da ya karantar da wannan hadisi jafa ala rukubatayhi sai ya fadi sai durkusa akan guyawun shi ma'ana kaman nil down kenan akai saukar da guyawun shi kasa saboda girmama wannan hadisi ba wai durkusa yake wa hadisin ba fa an gane ko dan shiya sai shubha ta shigo ke to gashi an durkusa wa hadisi ma don an durkusa wa hadisi misali wannan zai zama hujja ka durkusa wa wani wani yayi daidai da hadisi ne la رواه مسلم مسلم يروي تونا حديثي ورويناه عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله وروينا عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال امام احمد بن حنبل الله يطهر مش يرضى النووي يجي من رويته daga wurin shi shi imam ahmad yace laysa li ahli sham hadithun ashrafu ashrafa min hadha al hadith babu wani hadisi na malaman sham wanda yake yafi ainihin wannan hadisi daraja da daukaka ma'ana duk hadisin da malaman sham suka rawaito wannan hadisi shine gaba ina fata an gane ina yace laysa li ahli sham don zamani sai yace hadisin mutanen madina ma'ana wanda aka rawaito ta hanyar su hadisin mutanen makka wanda aka rawaito ta hanyar su hadisin mutanen kufa hadisin sham da sauran su yace ba su da wani hadisi ainihin wato wanda yake daukaka kamar wannan ashrafa ko siga ta mubalaga wasu nazi ya wasalce ko ashrafa ne yawa ashrafa to wannan babu ya kare to menene mahallin shahid a cikin wannan dogon hadisi dan gane da babin da ke magana akan mujahada da muke karatu shine ma'ana duk abin da zakai ka saka kokari a ciki kar zalunci ya shigo kai kokarin kada zalunci ya shigo an gane ko sannan kuma ka duk abin da kake Allah yana kidiya to kai kokari da zama ayyuka na alheri sun fi yawa dan gane da zalunci wallahi wasu mazajen suna zaluntar matayensu kwarai da gaske baka iya gane wasu mazaje suna zaluntar ainihin matayensu sai kana karantar da mata wani haka siddan zai dauki karan tsana ya dora wa matar shi to irin wannan da ya zama ka zauna da baiwar Allah mumina kana cutar da ita kon maka hutarshe ta shi yafi sauki ko kuma wani ya hada mata guda biyu ɗaya sai bar ta ga tanan kal muallaka kai ka ce wannan ita dai ga tanan ratayayya ce a gidan kamar ba ta da miji wannan dai yana daga cikin zalunci ko ka zauna da mata karin kaulakanta ta duk sa'an da ka wulakanta matar aure abinda ka wulakanta ka sani da cewa ka wulakanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane domin waɗancan da suka fita suna barkanci ba abinda suka fi wannan da ta zauna aka kulle ta daka mata ne ita ma mace ce mai yiwa mata fi su duk abinda ake nema a jikin mace amma sai ta hakura ba dan komai ba don Allah ne yace a zauna dakin miji don Allah an ka zo kana wulakanta ta a zahiri wa kake a zahiri kana wulakanta ta amma a hakika shari'ar da annabi ya zo da ita shine ainihin ita kake wulakantawa shi yasa a cikin hutuba wadda annabi ya ta bankwana ta hajjatul wada yake cewa ku kula da haƙoƙi na mata yace domin kun halattar da farjin su ne da magana Allah Allah ne ya bada izini ba dan haka ba me zai hada ka da wata haka siddan sai ya ce wani shine shugabanki kuma yanzu da tuka siyarinki dole ki yadda don Allah in ba dan ta tankwaru da littafin Allah ba ya za a ki tankwaru wacce tabariki in ka tsira mata ido yin yawa sai ta ce kai hankali da zan kira maka dan sanda fa ba sai ka tsoda kai ba ko to amma ga wannan kana juya ta yadda kake so duk dabi'u da halaye da wadancan ke da shi ita ma ba za ta yi dauka amma saboda an ce mata Allah ya ce a zauna a dakin miji sai ta zauna sai kake wulakanta ta wallahi zaka gamu da Allah kana zalunci ko ka hada mata biyu ko uku ko hudu kana zalunta daya daga cikin su duk Allah zai maka hisabi akan hatara na alkiyama dan zaluncin da kake ji kana jin dadi wallahi in aka zo baka sakamakon zaluncin da kai a ranar alkiyama duk dadin da ka ji sai ka manta da wannan dadin ko kuma mutum yana da ƴaƴa guda biyu ko fiye da haka waɗannan yan ɗakin amarya waɗannan yan ɗakin uwar gida sai a fi fifita yan ɗakin amarya ko kuma a fi fifita yan ɗakin uwar gida duk ba irin yadda baya faruwa duk inda kai zalunci sai ainihin jikinka ya gaya maka ko a nan duniya ko a ranar alkiyama Allah ya kiyaye saboda haka wallahi azim mutane su ji tsoron yin zalunci ba abu ne wanda yake akwai alheri a cikin shi ba ina fata an gane Allah ya kiyaye to babin da ke magana akan mujahada ya kare yanzu sai Imam An-Nawawi Allah ya gafarta mishi yace babul hasbi alal izdiyadi min alkhairi fi awakhir al-umuri babin da ke magana akan kwadaitarwa dangane da al-izdiyad ai wajen aikata alheri fi awakhir al-umuri a ƙarshen rayuwa ma'ana duk san da ya zama rayuwarka alheri kake don karshen rayuwar yazo sai ka kara wannan alheri akan alherin da kake sai ka kara kwazo akai ina fata an gane saboda kai kyakkyawar cikawa qala Allahu ta'ala Allah madaukaki ya ce dama muka ce alal haqiqa abinda yafi cancanta shine littafai na wa'azi din nan to baki daya zaka samu malamai sun yi rubutu dangane da targhib wa tarhib da sauransu da littafai na wa'azi da makamantansu amma zaka samu daga ciki wannan littafi riyadus salihin yana daga cikin sahihan littafi masu inganci to amma sai aka yi rashin sa'a mu a garuruwan mu ba ainihin wato rungumi irin waɗannan littafai ba sai aka rungumi waɗanda suke cike da tatsuniyoyi da bankaura da hayaniya da mafarkayya da abubuwan da suke ba za su taba zama hujja a shari'a ba sai aka yi rashin sa'a sune aka runguma a ruwaito hadisi dalla-dalla sai kaji an ce Bukhari Muslim ko Muwatta ko Abu Dauda ko Tirmidhi ko Nasa'i sai kaji zuciyarka tana su amma a kawo kai kanka an dai kawo maka hadisi ce sa haka aka saba wa mutanen kasar ko ka zo kai magana kace annabi ya ce ko daga karshe ko baka kawo isnadi ba ko daga farko baka kawo isnadi ba da karshe baka faɗi littafin da ya ruwaito ba ba a damuwa wanda ka'ida ce Imam Malik ya ce duk sa'an da mutum ya zo ya kawo hadisi mu tambaye shi isnadi ya ce don al isnadu min ad-din walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a duk sanda mutum ya yi magana mu ce daga ina asalin magana ka ya ce don in ba a yin haka duk wanda ya so sai ya zo ya saka lasifika ya faɗi abin da ya so ya tashi a tara mishi na ce bane shi kenan kawai ya tafi ina fata an gane Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir wannan cikin suratul fatir aya ta 37 an gane ko Allah yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi shin ba mu rayar da ku ba gurgurdan yadda yake za ku iya yin tunani man tadhakkara duk wanda ke da tunani zai iya yin tunani ba mu bako a duniya ko rayuwa shine za mu samu wasu ainihin wato hadisi za su fassara mana gurgurdan ainihin shekaru 60 duk mutumin da ya kai kamar shekaru 60 to yayi rayuwar da yake ya samu cikakken lokaci da faraga da dama da zai tsaya yin tunani ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah kuma a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine in aka samu sabanin haka a ranar kiyama sai Allah ya ce to ba mu rayar da ku ba gurgurdan rayuwar da yake duk mai tunani zai iya yin tunani waja'akum an-nadhir sannan mai gargadi ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya haka ba an yi haka ya rabbal alamin to amma ya kuka saba idan haka fa zuqul azaba shikenan zai dandana musu azaba Allah ya kiyaye ma'ana to a karshen rayuwarka kenan ko sai ka tsaya sai kai tunani to yanzu fa al'amari ya taho in fa ka mutu ba ka bin Allah a bisa yadda manzon Allah ya shar'anta to zaka shiga cikin wadanda za su amsa wannan koyari zaka amsa wannan tambaya قال ابن عباس والمحققون ابن عباس da malamai wadanda suke masu tabbatar da gaskiya wajen fassara ta alqur'ani da hadisai suka ce ma'anahu ma'anar wannan ainihin hadisi ma'anar wannan aya awalam nu'ammirkum 60 sanatan shin ba mu rayar da ku kun kai shekaru 60 ba a duniya ma'ana shekaru 60 din shine ainihin gurgurdan shekarun da yake za a yanke hanzarinka da su a ranar kiyama ويؤيده الحديث الذي سنذكره ان شاء الله تعالى ما لانه يجي كما ابن ده زي ترفق wannan fassara shine hadithin da in Allah madaukaki ya so zamu fade shi fassara ta farko kenan wa kila a wata fassara aka ce ma'anahu ma'anar wannan 18 sana shekara 18 wato duk wanda ya shekara 18 an yanke hamzarin shi kenan a ranar alkiyama matikar ta shekara 18 a nan duniya to baka da hanzari a ranar kiyama wakila 40 sanatan a wata fadar aka ce a shekara 40 qalahu al-hasan wal-qalbi wa masruq da al-hasan al-basri da kalbi da masruq su suka faɗi wannan wa nukila an ibn abbas aidan kuma har wayo an ciro irin wannan fassara daga ibn abbas amma sahihiyar fassara daga ibn abbas ita ce ta farko din don haka shi ma malamin ya ce wa nukila bi sighati tamrid ma'ana wannan riwaya tana da rauni daga Ibn Abbas kenan cewa shekara 40 din sahihiyar fassara shine shekara 60 shine daga Ibn Abbas wa naqalu sa'annan malamai sun dauko bayani akan cewa anna ahlal madinati
mutanen garin Madina kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan idan daya daga cikin su ya kai shekaru 40 da farraga lil ibadati shikenan zai ji kufa wajen bautar Allah kadai sai kuma a koma bautar Allah shine mahallin shahir kenan al izdiyadu ala al khairi fi awaqir al umur kari wajen aikata alheri duk wanda ya shekara 40 sai kuma ya koma sharan masallaci zuba ruwa a buta yawan da'awa makaranta sallah nafila karatun alqur'ani tazbihi salati ga annabi ayyuka na alheri baki daya ko mu a kasar mu haka za ga ana yi alhamdulillah ba ma mace ne ba to illa inda namu kasar take da cikar mu akan jahilci ne ake yi yaji ya manyanta shikenan zai ga wani ya hakura daga zuwa kasuwa da gona da komai zai zo sai nada kan shine ladan hutoci baki daya duk inda kudin siyan buta yake na masallaci da gwangwani zai nemo ka ga yana adanawa yana sharan masallaci komai da komai to da a ce kuma za su daure a wannan lokacin sai ka sayo kawaidi sai ka samu qur'anin ka kaje ana koya maka daga alamtar kai fa zuwa kasa ba sai ka diba da yawa ba tunda ka manyanta in ka dauko daga makara sai abin ya wahala sai alamtar kai fa zuwa kasa a haddace ka sun a karasa sannan ana qawaidi ana arba'un hadith ana jin abinda Allah yake annabi yake malamai kuma sun bayyana ga yadda za a yi sallah sai kaga mutun ya mutu lafiya ya sabu da Allah lafiya ya je ya zauna kuma a ranar kiyama lafiya tun daga kabari sai ga haka to amma duk aikin da kake na alheri matikar babu ilimi a ciki to kai dai ba a ce mai aikin alheri sai a ce yayi kama da aikin alheri saboda malami ahadari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan sai yace wala yahillu lahu in ka koma daga farko da wa'aki baligi musulmi mai hankali mukallafi kenan yace to duk mukallafi ko namiji ko mace la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan sai kawo shi akan nikra fi'lan kowane irin aiki bai halatta ka aiki ko aikin gwamnati zaka je a dauke ka bai halatta ka je ka shiga ba hatta ya alama hukumar lafi sai ka san hukuncin Allah ma'ana zaka shiga aikin gwamnati sai ka je ka tambayi malami alagafa da malam aikin da zan shiga ya halatta malam yace ya halatta to yaya ka'idoji sai malam yace to ka rinka lokacin da aka yi alkawari din nan da kai yi maka a office lokacin da aka ce sannan za a taso tabbas ko da aikin office ya kare ka zauna sai lokacin ya yi ya ka shiga kasuwa ka je ka tambayi malami sai ku ga cin haramun da zalunci sun yawa a kasashen ko sai ka ga sun ragu afwan ko sai ka ga sun ragu amma tsakani da Allah kowa ya tashi kawai sai alkafira sai ya fada kasuwa kowa ya tashi sai alkafira ya fada aikin gwamnati kowa ya tashi kawai sai ya aure ba za ka binciki hukumar lahi fihi don ka je kuma shikenan sai abubuwa sun lalace sai ka ce ya za a yi ka baro shiri tun rani Bahaushe ya ce ranar tafiya akan fasa gora ko ba a fafe gora ranar tafiya ko ba a fafe gora ranar tafiya an ga fafe ranar tafiya an ga zuba ruwa sai ka ci da daci ko ana sati biyu za ka yi tafiya sai ka fafe gora ya bushe sai ka zuba ruwa sai ka sha shi yadda ka zuba Allah ya kiyaye to shi ne aka ce haka mutanen Madina suke sai ka ga ainihin idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibada in mutun ya kai shekara 40 sai kuma ya dukufa sai bautar Allah wakila aka ce huwal bulugh abinda ake nufi ga ma'anar wannan aya kawai shine balaga ma'ana duk wanda ya balaga Allah ya yanke hanzarin shi shi yasa abinda ya cancanta shine kafin yaro ya balaga a sanar da shi duk abin da ya wajibta akan shi kafin yarinya ta balaga a sanar da ita duk abin da yake wajibi akan ta to shine zaka ga idan yaro ya balaga sai kaga al'amura sun yi kyau in yarinya ta balaga sai al'amura sun yi kyau amma sai ga yaro santar ne mai baya sallah baya azumi in ta ba zai yi aidi aure ba ita ma bata sallah bata azumi ne yasa wai ba a yi mata aure ba wai sai an yi mata aure tukuna za ta fara sallah to shi yasa an aka je sai kaga ana ta kawo ƙara ai matan shi bata sallah to ya za a yi to duk yadda zaka jawo hankalin ta abin yana da wahala tunda bata saba ba dan Allah yace wa innaha lakabiratun illa alal khashiina tsoron Allah ko ana tarbiyyar mutane ne tun suna kanana to ba ai tarbiyyar ta ba ba ai tarbiyyar shi ba da wahala kaga cewa sun saba yin sallah din dan Allah yake kuma tana da wahala masu tsoron Allah kadai ke iya dimantar ta wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukaki wa ja'akumun nadhir maganar Allah madaukaki da yake kuma mai gargadi ya zo muku qala ibn abbas wal jumhur abdullahi dan abbas da kuma jumhurin malamai suka ce huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mai gargadi din shine annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi wa qila a wata fadar aka ce ash-shaybu a furfura duk sa'an da furfura ta riske ka
har ka mutu to yana alkiyama Allah zai kafa maka hujja ai sai da nabarka kara yu hasse da kai furfura amma dan me baka bi ni sai da kafa ba baka da uzuri wannan fassara kuma mala yake qalahu ikramatu ikramatu shine ya fadi ma'ana ikramatu ya saba wa fassara malamin shi kenan ko amma wannan bai zubar da darajar malamin shi ba bai ci mutuncin malamin shi ba haka karatu yake malam ya iya karantar da kai abu amma kuma sai daga baya ka ga aika zafi dacewa sai ka zo ka fadi kaza din nan kace malam ya karantar da mu kaza amma mu yanzu da ba muke gani saboda mun ga dalilan da suka fi na malam karfi Allah ya gafarta malam ba tsiwa ba rashin kunya ba zagi sai addu'a haka almajiran Abu Hanifa har ya mutu bai bada fatawa akan sallar roƙon ruwa ba yace duk sa'an da ake kanfar ruwa ake fari sai a roki Allah kawai ai istighfari dan Allah ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara haka annabi nuhu ya fadi a cikin alqur'ani Allah yake ba mu labari cewa ku roki ainihin gafara ubangijinku Allah zai saukar muku da ruwa daga sama sa'annan ku tuba gare shi sai Abu Hanifa yace wannan ita ce hujja kawai almajiran shi Abu Yusuf da Abu Yaqub ko Abu Muhammad da suka zo sai suka ce Allah ya ji kan imam ko da yake shi ya bada fatawa akan ba a yin sallah wajen roƙon ruwa yace amma mu abin da muke cewa duk sa'an da fari ko rashin ruwa ko makamantan haka suka faru liman da jama'a za su fita za a je a yi sallar roƙon ruwa kowa na tare da mayafin shi sannan kuma a roki Allah ma'ana ya saba malam kenan ko wannan bai rage darajar Imam Abu Hanifa ba ko kadan kuma wannan ba su ci mutuncin Abu Hanifa ba har yanzu sun ma ba shi girman nashi kenan Imam Malik ya karantar da Imam Shafi'i amma matsaloli da dama sai ga Imam Shafi'i ya saba wa Imam Malik har ma an kana da lissafin al'umma ta Imam Shafi'i sai kaga ya sa ikhtilafu Malik wa Shafi'i inda Malik da Shafi'i suka ainihin samu sabanin fahimta ba wai sabani na fada ba an gane ko duk wannan ba yana nuna wai Imam Malik ya Imam Shafi'i ya ci zarafin Imam Malik bayan ya karantar da shi a'a shi ma Imam Malik yana da malamai da suka karantar da shi a Madina suna nan da ransu yake karantarwa yake bada fatawa kuma ta saba musu dan ya ga dalili da mu taba jin dayan cikin malaman shi yace ya zan karantar da kai ka saba mun ba balle ya gaba da shi balle yace ka abiji sallah balle yace ya kafirta duk wannan shiriri ta shi dan ne ya sako mutane ita suke ta dargaza al'umma da ita Allah ya kiyaye wabnu uyaina da kuma Sufyan ibn Uyaina duk haka suka bada fassara wa ghayruhuma da wadansu malaman ma daban wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wa amal ahadith amma hadisan da suka zo a wannan babi fal awwalu hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace a'zara Allah ila mri'in akhara ajlahu hatta balagha 60 sanatan Allah ya yanke hanzarin mutumin da duk Allah ya jinkirta mishi ajalin shi har ya kai shekaru 60 to Allah ya yanke hanzarin shi an gane ko bai da wani uzuri da zai fada a ranar alkiyama cewa ya ubangiji ai lokaci ne mun kadan a'a duk sanda ka kai shekara 60 shikenan an gama manzo Allah yake an yanke hanzarin ka ba abin da zaka gaya wa Allah ka samu tsira sai dai in ka bi shi to ashe duk sanda ka ga shekaru tafiya suke sai ka wai ga baya ka ga wai da me kayo tukuna shin da can kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ko kuwa tsohon ma'aikacin ubangiji ne mun fahimta ko idan ka kara rayuwa ka da can kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ka bintiki bangaren da ya shafi al'amarin ubangiji kaga baka da komai to sai ka dawo bangaren ubangiji ma'ana ka kara ta rayuwarka wajen aikata alheri kenan amma rayuwarka baki daya ka cinye ta aikin gwamnati ko a kasuwa kai da kanka an ce tsakaninka da Allah kana jin kana da wani abu a file ɗinka wanda yake da a ce yau masallacin nan zai dinke da mu zaka iya daga hannu ka roki Allah Allah ya fitar da mu saboda wannan kana da wannan in ka bincika kaga babu to zai ka gyara ashabul ghari waɗannan samarin da dutse rufe su ne suka salati suka yi hailala suka yi dutse tafiya suke cikin yi sai dare ga dare ga ruwa ya taso ga tsakar daji sai suka samu wani dutse sai suka shige cikin kogo suna shiga kuma sai wani dutse ya taura da sai toshe kofar duk la ilaha illallah da ko tafi zaka yi anan ba wanda zai jika anan an koma amman yujibul mustarra kenan anan ba kai ma da kanka ka tabbatar shi kenan sai wa nan ne ake la haula wala quwwata illa billah ba salati suka hauyi ba ba hailala suka hauyi ba duk abin da zaka yi a lokacin a shi kenan sai suka ainihin koma ga Allah tawassuli sai daya yace abinda nake gani wannan dutse in mun zauna ba ranar da zai bude don gangarowa ya daga sama yazo nan gangara ce ya toshe ina zai yi in yayo kasa to ciki wurin mu zai yi kenan karfin mu kuma ba zai iya danna shi ba dan haka kowa ya tuno aikin da ya taba yi na alheri ya roki Allah saboda daraja da albarka wannan aiki Allah ya cire mana halin da muke ciki sai yatina sai ga ai yana da biyayya ga uwa da uba sai ya daga hannu ya ce ya Allah ma'anar hadisin nake ba mu saboda darajar biyayya da nake wa uwata da ubana a halin sun tsufa ina roƙonka ka bude mu daga halin da muke ciki sai dutse ya matsa ma'ana Allah ya karɓi biyayya da yake wa iyaye kenan ashe biyayya ga iyaye na daga cikin abubuwan da Allah yake jin daɗi bawa yayi su har in ka daga hannu ka roki Allah Allah zai biya maka bukata to sai dutse ya tsaya kofar da aka bude ba wanda zai iya fita ɗaya kuma sai ya ce ya Allah saboda ka canje kaina da nai daga fasikanci da wata ƴa da na nufi yin haka da ita ya Allah ka bude mu daga halin da muke ciki nan ma sai dutse ya sake matsa kaɗan duk da haka ba za su iya fita ba duk sa'an da ka makale kace kai kadai zaka tafi ko kai kadai zaka tsaya ka roki Allah akan kaza za a sha wahala akan wannan abu bukatun mu ba za ta biya ba amma in muka hadufa wannan yayi wannan masifa ta sako dukkan Allah ya kiyaye dukkan masallatan garin nan sai su dauki kunuti a salloli biyar me kuke tsammani ai duk garin nan ba za a ce babu harshe na gari ba ko ku zamu kan mu jaba'i mu ce duk garin nan ba mutumin kirki a'a wannan masallaci sune Allah ka dauke mana bala'i Allah ka dauke mana yunwa Allah ka dauke mana wahala Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan masallatan garin nan akalla ai wata guda ana yi ne kuke ji manzo Allah bai san da addu'an an kidar da sallah ba bai san da haka ba ya sani amma yaya ake duk sanda bala'i ya faru sai ya dago kanshi daga raka'a ta karshe daga ruku'u sai daga hannu yana addu'a sahabbai na yi ashe haka ake wannan shine sunnan wannan bala'i kenan ya faru mun gane ko to a ce duk a taro ane haka sai ga Allah ya biya mana bukata to na biyu kenan na uku kuma sai ya roki Allah saboda rukun amana dan kwadago ne ya ainihin yi mishi aiki sai ya ce zo ka karbi kudin ka sai rena sai ya tafi sai aje kudin ya ta jalauta to har suka zama dindin dukiyoyi sannan yazo yace nazo a bani haƙi na bawan Allah ne yawa wahalar duniya ta yawa fatara kanta da tsohon bashi a bani kudi na yau aka ta wata fadar aka ce shinkafa ce tiya uku sai ya nuna mai duk dukiyar nan daga gani ta kace sai ce a izbilanci za a yi min kuma ni ne tiya uku a nuna min garken shanu garken awaki garken komai da komai din nan yace ba izbilanci bane halinka da dan adam kuma tsakanin dan adam da kudi sai kore abin shi bai bar ko kwa ɗaya ba ko kara yake yace to dan wannan dan matin burin dan akuya rike ko yara a so yawa ina sai gaba da abin shi sai yace ya Allah saboda wannan rike amana da nai in dai nayi wannan abu dan kai ne ka bude mana sai wuri ya bude sai suka tafi to in muka lura baki ɗaya a rayuwarka kai ba za ka iya tuna wani abu wanda kai tsakaninka da Allah da za ka iya daga hannu ka roƙa ba ya kamata kai wa kanka faɗa ina fata an gane to yanzu duk wanda ke kwance a kabari fa yanzu an gani shi ya yanke ba jama'a yanzu mu ne ke da faraga dama ran nan mu karanta a wannan littafi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa guda biyu ni'ima ce daga Allah amma mafiyancin mutane ba su cin moriyar wannan ni'ima dame sai yake da lafiya da lokaci duk sanda aka baka lafiya ba fa an baka bane ka je gidan club ba an baka bane kai gantali an baka ne ka tsaya ka bautawa Allah tsakaninka da Allah duk sanda kake da lokaci ba wai an baka wannan lokaci bane kace to yanzu dai tunda ba abin da kake bari ka tashi ka tafi karta a'a sai ka dauki Qur'ani kana karatu ka zauna kana yi manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama kana tasbihi kana duk ayyukan alheri amfanin lokutan kenan dan za a bujiro maka da rayuwarka gaba daya a ranar alkiyama kana ganin ta kamar talbijin haka duk inda ka aikata aikin alheri sai ka ga wannan aiki na alheri ya zo duk inda ainihin ya zama sharri ne sai ka gani duk inda ya zama da yazo haka siddan ka zauna zaman banza sai ga wannan wuri ya zo shu ya wuce wannan wurin ba komai a cikin shi na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yazalu lisanuka rafaban bi zikrillah karka sake harshenka ya bushe saboda ambaton Allah sai ka zauna kaga haka siddan yanzu haka ake zaune ka zauna kai ta subhanallah alhamdulillah wallahu akbar a tsanaki a hankali kana yi ko ka dauko qur'ani kana tilawa ko kai ta salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka siddan wani ya zauna yana hira sai ka ce wannan ana cikin gidan aljanna din nan ne da aka ce fi alal araiki yanzuruna wani ya zauna yana hira kai ka ce alal araiki yake wallahi kuwa ya miƙe kafa baki daya shine manzon Allah yake a adarallahu ila mri'in akhara ajalahu Allah ya yanke hanzarin duk mutumin da ya jinkirta wa rayuwar shi da ajalin shi hatta balaga 60 sana har ya kai shekara 40 ba abin da za ka ga wa Allah a ranar alkiyama bai azabtar da kai ba sai dai in kai aiki na gari rawahul bukhari qala al ulama malamai suka ce ma'anahu ma'anar wannan hadisi lam yatruk lahu uzran Allah ba zai bar wani hanzari ga wannan mutumi ba idza amhalahu hadhihi al mudda matukar Allah ya saurare shi har ya kai wannan ainihin gargadan rayuwa ya kai shekara 60 يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في الأذر على ربك أكتش أعذر معنى أنك متقى وجن أينهم واتو ينكي همزرين شكينا الثاني حديث نبي أول نبابي عن ابن عباس لذا ابن عباس رضي الله عنهما الله يتقال مسير ده قال عبد الله بن عباس يتشي كان عمر رضي الله عنه عمر الله يتقال مسير ده يكسنشي يدخلني مع أشياخ بدر yana shigar da ni ɗakin taro ko zauren taro tare da dattawan da aka je yakin Badar da su an gane ko ma'ana duk sanda za a yi taron wata matsala ta ilimi ta taso manya-manyan malamai da suka je yakin Badar manya-manyan sahabbai dattawa ga ilimi ga dattaku ga daraja sai kuma sayyidina Umar sai kamo hannun Abdullahi dan Abbas gashi dan karami sai kuma ya shigar da shi yaro faka anna ba'dahum wajada fi nafsihi sai Umar ya ga wani kamar yana ɓata zuciyar shi na ɓaci faqala sai shi wannan mutumi da yake ɓacin rai sai ya ce lima yadkhulu hadha ma'ana dan me dan wannan yaron yake shigowa ɗakin taron mu walana abna'un mithluhu gashi muna da ƴaƴa kamar shi dattijo dan me za a shigo da waɗannan ƴan yara su zo shine mana rashin kunya muna da ƴaƴa kamar su faqala Umar sai Umar ya ce albaka hakuri innahu min haythu alimtum ai kun san daga gidan da yake da wannan yaran ko kun san gidan su gidan annabta ne shine dan gidan Abbas kuma kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan yaran da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan mazazar suke kuma annabi ya mishi gudu ba da aka haife shi kuma annabi ya karantar da shi to kun san daga makarantar da ya fito ko jami'atul islamiyya ko ta madinatul munawwara ko yawa yau jami'atul islamiyya ta farko daga nan ya fito mutakharriji ne daga nan certificate din shi daga nan yake manzo Allah ya saka hannu a ilimin shi Abdullah dan Abbas yace fada'ani zata yaumin wata rana sai ibn Umar ya kira ni fa adkhalani ma'ahum ya shigar da ni ɗakin taro tare da waɗannan dattawa fa ma ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa li riyahum ba abinda nake ganin yasa Umar ya kira ni a wannan rana sai dan ya nuna musu falalata da ilimina da daraja ta da kuma abin da yasa yake shigo da ni yana san ne ya nuna musu ba haka banza ba kala sai Umar yace ma ta quluna fi qaulillahi ta'ala me za ku fadi game da magana Allah madaukaki da yake idza ja'a nasrullahi wal fatah idan nasara da budi na Allah suka zo suratul fatih aya ta 1 me za ku ce fa qala ba'dhum sai wani daga cikin su yace umirna nahmadullaha ai an umarce mu ne mu gode wa Allah wa nastaghfiruhu kuma mu istighfari ga Allah idza nasarana idan Allah ya bamu nasara duk sa'an da Allah ya bamu nasara to an umarce mu ne mu godiya ga Allah mu istighfari wa fataha alaina kuma Allah ya mana budi to abin da ake so ne kenan wa sakata ba'dhum falam yaqul shay'an wani kuma sai ya shiru yace komai ba wani ya kawo wacin fassara wani kuma ya shiru fa qala li sai sayyidina Umar yace da ni inji ibnu Abbas aka zalika taqulu ya ibnu Abbas kai haka zaka fadi ya ibnu Abbas waccan fassara ta waccan dattijon haka ne manyan malamai fa qultu la sai nace a fassara manyan malamai ba haka bane qala sai yace ma taqulu to kananan malamai me za su ce ko me za ku ce ku qultu sai nace huwa ajlu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a'lamahu lahu ai ajalin manzon Allah ne Allah yake sanar da shi wannan shine dalilin saukata ba wai istighfari ake nufin ne ba kawai a'a akwai wata hikima kala sai yake idza ja'a nasrullahi wal fata idan nasara da budin Allah suka zo wa zalika alamatu ajalihi wannan alama ce ta ajalin manzon Allah in nasara dama an zo a ci nasara ne in nasara ta zo sai a koma ina allahumma ila rafiq al ala sai koma wurin Allah ne zai zauna yayi an gama cin nasara ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka roki kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka kuma ka roki ya gafarta maka innahu kana tawwaba Allah mai karban tuba ne ga duk wanda ya tuba suratul fatih aya ta 1 har zuwa ta 3 ko fa qala umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar Allah ya tsara mishi yarda yace ma a'lamu minha illa ma taqulu ba wata fassara da na sani ne ma sai fassarar da ka fadi ibn abbas rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi to menene mahallin shahid na wannan hadisi a cikin babin da ke magana akan al-hasu ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhir al-umur ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda karshen rayuwarka yazo dan haka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ai da ma manzon Allah yana istighfari ko to amma ka kara akan abin da kake yi to haka kai ma dattijo dama kana istighfari to yanzu karshen rayuwa yazo sai ka kara kokarin ji ayyukan alheri idan da kai ne manajan gidan club ka je a soke sunanka duk inda kake manajan banza to a soke sunanka ka dawo manajan masallaci ina fata an gane to karin mahallin shahid a wannan sai hadisi na gaba sune za su kara fassarawa saboda zamu ji Aisha ta ce tunda wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya zama duk sanda ya ruku ko ya sujuda sai kuma ya rinka ainihin addu'a ina subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli an gane ma'ana ya kara aikin alheri kenan asalisu hadisi na uku an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kara mata yarda tace ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح من ظن الله تيرار أمينكم الله ثبت عذريش بيتقي وتسلى بكم إذا جاء نصر الله والفتح تفوك إلا يقول فيها سيا فتي أتكم ونن صلى يتي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم غفر لي سبحانك ربنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي سَرْكِي دَغُودِيَا سُنْ تَبَّتَ غَرِيكَ يَا أُبَنْجِجُنْ مُو اللَّهَ كَغَافَرْتَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بُخَارِي وَمُسْلِمٌ كَرَوَايَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَجِدُ وَتَرَى رِوَايَةَ بُخَارِي وَمُسْلِمٍ تو معنى دعما wannan aya sura ta sauka karshen rayuwar annabi ko to ga abin da yake yawaita fadi ma'ana karshen rayuwar shi ya ƙara aikin alheri kenan a cikin wata riwaya fi sahihaini anha a cikin bukhari da muslim daga aisha kace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance in yi ruku'u ko a sujuda shi ko a ruku'un shi yana yawaita fadin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah kai mini gafara ya ta'awwalul qur'an yana bin abinda alqur'ani yace mai dan alqur'ani yace fasabbih kai tasbihi sai ke subhanaka allahumma an gane ko sannan bihamdi rabbika kana mai godiya ga ubangijinka sai kuma yace ainihin wa bihamdika allahumma ghafirli kuma shine wastaghfiruhu ka nemi gafara ubangiji to yana bin fasara qur'ani kenan shine yace ma'ana ya ta'awwalul qur'an ma'ana da Aisha tace annabi yana jin alqur'ani ayya amalu ma umira bihi fil qur'an yana bin umarnin da aka yi mishi a cikin alqur'ani في قوله تعالى ده الله يكي فسبح بحمد ربك واستغفره وفي رواية للمسلم أو رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت وتن الرواية ذاك أنت أو رواية أو رواية تو أبن يديك فارواشيني إت آئشة يزم سند تذكر أنت ده حديث يتذكر أنت ده شتيش كتشم بياني غبرة تذكر تتقيتا جبرة تذكر تتقيتا قوتة آر بياني أبسا دكن صورا بياني دكي تهين يكذو أن يأتي أوت رواية وأن يأتي أوت رواية وكما أن يأتي وأن نفنغري سند أكي فتن وأن نفنغري ينا بچي وكما سند يكي جو أن نفنغري حنك الانشيابة يزوى ونولي تشين أن أتى فرامو سأحا تهين يكذو أن أوت رواية أنتي كلا أوت رواية أنتي كلا Aisha a wata riwaya tace kafin annabi ya mutu to wannan kun ga nan ne mahalli shahi ya fitowa ma'ana duk sanda ka kusa mutuwa sai ka yawaita wannan to kafin annabi ya mutu yana yawaita fadin subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika an gane ko subhanaka allahumma ko wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika wannan yana daga cikin kafaratul majlis ma'ana aka zauna aka tattauna aka yi taro ko aka yi karatu to kalmar farko da ake so a rufe da ita kenan bayan an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda salati ga annabi wajibi ne dukkan musulmin da suka taru suka watsi, ba su yi wa manzon Allah salati ba sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah yake a ranar alkiyama za su tashi a matsayin a wurin Allah matsayin su kamar matsayin gawa, gawar kuma ta jaki, ba su da kima a wurin Allah. Ko ka zo ka wuce wani kwararo har ka fita baka faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika, subhanaka allahumma wa bihamdika, allahumma ghafir li, manzon Allah yake kai asara. Kishesa ko karatu ko taro ko makaranta ko ina aka tashi, ko kai da matarka ko kai hira za a tashi, sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, cikon magana kuma a faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, sai kowa ya tashi ya watsi. Shikenan ma'ana duk kuskuren da muka yi a wannan zama an gafarta mana. Sannan gashi mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, saboda alfazazi a cikin 20 ya yace bihi yuqtamu dhikru aljamil wa yubda'u, duk abin da yake akwai alheri a ciki to ana farawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, ana kuma cikawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa da an zauna za a daura aure sai kaga an ce ayi salati ga annabi, ana cikin sai kaga an ce a ƙara salati ga annabi sai kaga an rufe, shine bihi yuqtamu dhikru aljamil wa yubda'u afadan nada faidan. Ko shine yake cewa qalat aisha, sai aisha tace qultu ya rasulullah, ya manzon Allah, ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها, وأن إرن كالمؤمن وإرن الدعاء ده تزديه نغا ينزد ده بايا كفارة فتن زدا باك فتن. قال سيكي جعلت لي علامة, أنسى من وتعلاماني في أمتي أتكن الأمة, إذا رأيتها إذا نغا وأن علامة تبتا قلتها تئرن قفتر وأن الدعاء, معنى بسن نغا أن ينسر الأمة ديوة في بيوني to an yi nasara, to alama kenan shine aka umarce ni, shine Allah yake idza jaa nasrullahi wal fata ila akhir as-sura, har zuwa karshen sura. An gane ko? Wa fi riwayatin lahu, a cikin wata riwaya ta shi Imam Muslim, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya kasance yukfiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, yace manzon Allah yana yawaita fadan wannan addu'a, sarki da godiya sun tabbata ga Allah, ina tuba ina neman Allah ya gafarta mini. Qalat, sai Aisha tace qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah, araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, naga kana yawaita fadar wannan addu'a. Fa qala, sai yace akhbarani rabbi, ubangiji na ne ya bani labari, anni sa'ara alamatan fi ummati, cewa zan ga wata alama a cikin al'ummata, fa idza ra'aytuha aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, bisan da naga wannan alama sai in yawaita fadin cewa ainihin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, faqad ra'aytuha, to naga wannan alama, shi yasa kika gina yawaita fadin haka. Idza jaa nasrullahi wal fatah, fatuhu makkah, ma'ana budin makkah, an ci makkah da yaki ko, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a, kungiya kungiya, ana tahowa gari guda, anguwa guda, kabila guda, su zo su musulunta. To duk sa'an da kaga haka to karshe al'amari ya taho kenan. Don haka fasaddi bihamdi rabbika wastaghfirhu, ka roki ubangiji, kai godiya, kai tasbihi, ka gode wa ubangijinka, sannan ka roki ainihin ya gafarta maka, innahu kana ghaffara, ubangijinka mai gafara ne, tawwaba, ubangijinka mai yawan karban tuba ne. To wannan shine mahalli shahid na hadisin, ma'ana duk sanda ka manyanta sai ka koma ga Allah kenan, kar ka zama yaron banza kuma tsohon banza, rayuwa ta lalace. Arabi'u, amma kullum muna jaddada dattawa, abinda muka fi musu nasiha shine babban aikin alheri da zaka fara baki ɗaya Allah ya karba aikin ka, shine duk sanda ka gane kana cikin kuskure ba daidai ba, to abinda zaka fara, ka fara tafiya makaranta tukuna, ma'ana ka saka foundation din gyaruwa, kuma ka saka foundation din da insha Allah ba za ka koma bayan inda ka baro ba. Ar-rabi'u, hadisi na hudu, an Anas radiyallahu anhu qala, Anas Allah ya kara mishi yarda, yace inna Allah azza wa jalla taba al-wahaya ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, lallai Allah ya yawaita wahayi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, qabla wafatihi, kafin rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama, hatta tuwsiya aksara ma kana alwahyu, har sai da manzon Allah ya rasu a wannan lokaci wahayi ya fi zuwa lokacin da ya taho rasuwa shine ainihin hatta tusiya aksara ma kana alwahyu har sai da ainihin ya rasu an fi ciko wahayi lokacin an fi kawo wahayi ai ta kawo wahayi daidai lokacin kusa da rasuwar shi to mahallin shahidi shine saukan wahayi din nan ayyukan alheri ne to gashi a ƙarshen rayuwa annabi aka fi yawaitawa to haka ake so kai ma duk sa'an da rayuwarka ta taho ƙarshe ka yawaita aikin alheri muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi الخامس عن جابر رضي الله عنه قال حديث نبي رعوان نبادي جدا جابر الله يقارى مشير دائتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله تيراد أمين جن الله سبتا قريش ياتي يبعث كل عبد على ما مات عليه كون باوا زاء تاشيش أكي إرن أبن دي متو أكي باوي إرن أكن أبن دي رأيوا أكا إيا رأيوا كنا تأيوكا نموهي sai karshen rayuwarka ka dawo ka zama salihin bawan Allah to akan haka za a tashe ka a ranar kiyama ka tafi aljanna ko kuma kai ta ayyukan alheri fa yasbiqu alayhi alkitab sai kaddara ubangiji sai ta tabbata akan shi shikenan sai kuma zai dawo yana aikin sharri kuma sai mutu akai shine sai a tashe shi akan sharri din nan Allah ya kiyaye rawahu muslim imam muslim shine ya ruwaito wannan hadisi to wannan shine karshen wannan babi wanda ke magana akan ƙara aikata ayyukan alheri duk sa'an da rayuwa ta taho maka ƙarshe kuma da wannan mu ma insha Allah ta'ala za mu ainihin saurara a nan a yau in Allah ya so sai dai muna son ainihin duk wanda ke nesa ya matso shigo cikin masallaci waɗanda kuma ke kusa su ƙara matsowa insha Allah sallu ala nabi kuma kurakuran marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya daukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah to assalamu alaikum